Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin shirin yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mita 25-31 da kuma 41 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu ta tashar VOA Africa akan mita 102.5 zango FM a birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin masu zaman kansu da suka hada da Niya, Sarauniya da Fara'a kana kuma masu sauraron mu a kasar Ghana za su iya zuwa Alfar Radio don sauraron mu haka kuma za a iya lalubo mu a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatar da shirin
Abdulaziz Adli Toro
da ni Yusuf Aliyu Harande
to jama'a ranar Alhamis rana ce dai da muke tattaunawa akan abubuwan da suka shafi kiwon lafiya a yau 3 ga watan Oktoba na shekarar 2019 zamu duba waɗannan irin nasarori aka samu a fannin kiwon lafiya tun daga samun yancin Najeriya shekaru 59 zuwa yau
to kasan su politician in ka ce a gina asibiti wannan mai sauki ne sai a ce a lafta wani katoton asibiti amma kaga ba ma'aikata kaga ba magunguna kaga babu abin da za su lura da mutane kiwon lafiya sosai
wannan haka yake za ku ji karin bayani wannan tattaunawar daga bisani za mu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ire-iren nasarori da aka samu a fannin kiwon lafiya a yankunan ku lambar dai kamar kullun ita ce alama tarawa 1 202 205 2655 kada amanta sai a sa alama tarawa a farko
amma kafin ku je duka waɗannan zamu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe domin jin dukkan waɗannan bayanan
wai kuwa an samu wasu ci gaba a fannin kiwon lafiya a yankunan ku cikin shekaru 59 da Najeriya ta sami yancin kai tambayar da muka yi muku kenan a shafin mu na yanar gizo inda kuka amsa muna da haka
to malam Yusuf sakon mu na kafu ya hito daga Mansur Baburo na fada tare da Tasiu Ismail Zita Kozaki suka ce baki daya salam yau da gobe fatan alheri a gare ku tabbas an samu ci gaba ta fannin kiwon lafiya a shekaru 59 da samu yancin kan Najeriya
to shi kuma kaga wannan cewa yayi toro mun ta kali man ture ta cewa kwarai kuwa an samu ci gaba sai dai ya kamata a ce ci gaban yafi haka amma dai shekaru 59 kenan da suka gabata babu ko asibitoci a ƙauyukan mu amma yanzu akwai asibitoci akwai babbar asibiti a garin Tereta kana kuma da waɗansu dakunkunan shan magunguna a kowace gunduma
sai kuma sakon mu na gaba fito daga Alhaji Saminau Daura Saminau yake salam viya Hausa yau da gobe a Najeriya shekaru 59 da samun inci lafiya ita ce kashin bayan komi da yanda ake kula da rigakafin folio shan inna haka ake kula da sauran cututtuka da kwalliya ta biya kudin sabulu
to kaji shi kuma na shara'ayin kenan to bari mu duba wannan LB mai nama ya da gundu ya da gungume to lalle ina ganin ya da gungume a jihar Bauchi da shi da Bilkisu Tajuddin tare da Hawwa na Bardo suka ce salam yau da gobe hakika mu yankin mu na jihar Bauchi mun samu ci gaba a fannin kiwon lafiya ku tashi lafiya
to kaga sakon Alhaji eh magari ya bambanta da na Alhaji mai nama shi ya ce sosai kuwa domin shekaru 59 da suka wuce ba mu da isassun asibitoci amma yanzu alhamdulillah sai dai fatan Allah ya ba mu lafiya.
To shi kuma Shehu Adamu Rijau cewa gaskiya anan inda nake da sauran rina a Kaba domin a ƙauyen mu sai an kai hankali sai wata yana nufin sai an kai ruwa rana kamun a iya zuwa ma asibiti da dama mutane ba sa samun wani wadataccen kayan lafiya hasali ma sai an yi tafiya zuwa wani gari domin asibiti ko bukatar da take da ta danganci asibiti.
Sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga Alhaji Kabiru Highlander ya ce da farko dai zan yi mana addu'ar Allah ya ƙara mana lafiya cewa ko kuma samu yanda muke so a bangaren kiwon lafiya zan ce muna da sauran rena a Kaba ku tashi lafiya.
To mun iyaka abin da za mu yi dauka kenan sai ku ci gaba da aiko muna da sakonnin naku.
To jama'a cikin wannan satin ne Najeriya ta yi bukin cika shekaru 59 da samun incin kai amma har a yau dubban mutane na rasa rayukansu a dukkan shekara sakamakon rashin ingantaccen tsarin kiwon lafiya kasar. Wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta hada mana rahoton musamman akan wannan rana.
Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana kiwon lafiya a matsayin yanayin lafiyan dan adam da suka hada da lafiyar jiki, kwakwalwa da mu'amalarsa a tsakanin al'umma. Kwararru sun yi nazarin cewa tun shekara ta 1950 Najeriya ta sami inganci a bangaren kiwon lafiya. A shekaru 59 da Najeriya ta sami yancin kai daga Turawan mulkin mallaka, an samu sauye-sauye masu inganci a bangaren kiwon lafiya. A cewar Dr. Alkali Zakari, Najeriya ta samu ci gaba wajen samar da asibitoci.
Gaskiya an samu nasarori kai. Na farko akwai asibitoci da yawa. Na federal government da kuma state government suna bude asibitoci da yawa da su local government akwai asibitoci da yawa but the problem is maganan ma'aikata za ga an bude asibiti an bar shi daji ba ma'aikatan da su ronin wurin ba drugs daji only problem don amma ba haka ba government na kokari
akwai tsare-tsare da hukumomi suke kawowa musamman na alluran rigakafi da sauransu kana ga kaman shi ma yana da tasiri wajen tabbatar da kiwon lafiya a Najeriya
yana da tasiri sosai wadannan da akwai rashin wayewa ma mutane cewa ga amfanin rigakafi don wani in kaji za a yi rigakafi sai su gan abun da suke tunani da bom ana sa hana su aihuwa ana so a kashe musu abun aihuwa
wadanne hanyoyi ita gwamnati za ta bi don samar ma 'yan Najeriya kiwon lafiya mai inganci.
Na farko training wanda suka yi a dinga horar da mutane don ba horarwa kawai na aikin asibiti ba wanda za su dinga shiga kauyuka ana waya ma mutane kai ga abun da gwamnati yana so yi game da lafiyanku.
To su al'umma suna da haƙƙi su ma a kansu don tabbatar da lafiyansu.
An ce rigakafi ya fi magani to waɗannan abubuwan ya kamata su mai angwani su dinga hada kai da yara su samu matakiya wanda zai dinga nuna musu maganan tsafta na anguwa ba wai sai a ce ranan sanitation ba. Shawaran da zan ba gwamnati nan in those days akwai abin da ana kira duwa gari wanda suna ana training nasu su bi gida-gida ana gama mutane amfanin tsafta. So ina so gwamnati ya saki dawo da irin wayan abubuwa.
Najeriya na kan gaba wajen yawan al'umma a nahiyar Afirka kuma bayanai sun nuna da cewa har yau kasar na fama da mace-mace da cututtuka da suka hada da zazzabin cizon sauro, polio, tarin fuka, cutar typhoid, sankarau da dai sauransu. Wasu da nazanta da su sun shaida mun rashin isassun ma'aikata a asibitocin Najeriya na haddasa komo baya wajen samar da ingantaccen lafiya wa 'yan Najeriya.
Sunana Jamilu Ibrahim dan kawo game da batun maganan kiwon lafiya ba a same shi ba gaba daya. Ko ni da kaina na dauki matana zuwa asibiti. Na je a rana doktor asibitin da gefen aihuwa na mata. A rana mutane 20 ne kawai ke gani. Ya gani ya gama aikin sa kenan. Kin ga nan ba samu wani cigaba ba. Za ka zo kafin ga rahoto sai ka zo ka ibi layi karfe 2 na dare. Kaga ba wani cigaba wannan gurin da ka samu.
Sunana Aliyu Bello. Bana nake gani dai kamar cigaba shekara 59 ko to da dai asibitoci dai ba wani damuwan an je za ka dauki da hannu biyu a samu magunguna wadatacce ba wani batalakuci ba koyo ba amma yanzu da nake gani abubuwan mutum ya je da wani patient nashi ma kafin a ce likitoci za su zo sai mutum ya biya galibata ko mutun akwai saura dan nufashi kafin nan ma mutun ya zo sai mutun ya mutu
me kake ganin kamar ita gwamnati ya kamata ta yi
abinda da gwamnati ya su yi su dinga sa ido a wannan wuraren nan
a Najeriya bayanai na nuni da cewa likitoci 40,000 ne ke jinya wa mutane fiye da miliyan 201 da ke kasar
sunana Evangelist Joel Hamajulde Gashaka a gaskiya gefen kiwon lafiya mun samu koma baya saboda akwai asibitoci da yawa wanda aka gina in ka je ba za ka samu magani ba kuma ba za ka samu ma'aikata cikakke ba an yi retire da yawa amma ba a diba sabbin ma'aikata ba amma yanzu wani lokacin ka je asibitin ma likitocin ma kaman holo za su yi maka domin aiki ya fi karfin su babu ma'aikata ma'aikata sun kasa
Najeriya takan je ta nemo kudade musamman daga kasashen waje a bangaren kiwon lafiya hukumomi ba sa amfani da wannan kudade da suke samu domin tabbatar da cewa al'umma wato talakawa sun amfana
da a ce ana aiki da kudin ne ya'yan mun da suka yi makarantar likita ba za su fita kasashen waje don su je su yi aiki ba kuma da kasan za ta samu cin gaba
sai kaga wato masu kuɗi ko kuma manyan jami'an gwamnati ba sa ma so su yi jinyan kansu anan ko kuma jinyan ya'yan su
to idan asibiti na gwamnati ne sannan kai gwamnati baka je asibitin ba ka fita kasan waje ai baka ba ma'aikatan nan kwarin gwiwa ba
Mai martaba Osana na Kiana a jihar Nasarawa Alhaji Abdullahi Amego Abbo na uku ya hori ma'aikatan da ke aikin kiwon lafiya da su sa tsoron Allah a cikin aikin su don ceton rayukan al'umma
Alhamdulillah Zainab fannin kiwon lafiya dan ce ana kokari an yi kokari tun daga gwamnatin tarayya har na zuwa na jihohi har zuwa karamin hukuma an yi kokari sai da kuma mu ƙara cewar a ci gaba da kokarin in muka yadda duka za yawa gyara to ta wani hanya za a bi a yi wannan gyaran waɗansu wanda aka ba su ayyuka da su yi ne wansu ne ba tsoron Allah ne gwamnati su ba da aiki din su ki su cinye kudi sai duk abin da zai faru ya faru to waɗansu kuma tsoron Allah na aiki din inda kowa zai yi jiso sa tsoron Allah zuciyarsa yayi abin da ya kamata ne Zainab na tabbata miki ba za a samu wannan matsaloli din nan ba
Masana dai sun ba da shawarwarin cewa dole hukumomi su ba da kwazo wajen samar da lafiya mai inganci wa al'umma don samun ci gaba da karuwar arziki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto har yanzu dai Zainab ba zaki nisa ba domin zaki kawo mana wannan shiri na wata tattaunawa da kika yi da waɗansu mazauna jihar Nasarawa dangane da wannan maudu'i namu na yau
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu a wannan zaure da zamu duba wato bangaren kiwon lafiya cikin shekaru 59 da Najeriya ta samu ƴancin kai waɗanne nasarori aka cimma a bangaren kiwon lafiya a nan zaure na yau ina tare da baki waɗanda ƙwararru ne a ayyukan al'umma kuma a batun kiwon lafiya daga hannun dama na ina tare da
Honorable Aminu Ma'azu Mai Fata, shugaban karamar hukumar lafiya ta jihar Nasarawa.
Sai kuma
sunana Elda Yohana Samari, ni retired malami ne kuma ni ne former secretary na KAN Nasarawa State.
Sai kuma
ni mai magana Alhaji Usman Lamino daga karamar hukumar lafiya.
To ina da waɗannan baki uku wanda za mu tattauna da su akan batun kiwon lafiya wato waɗanne nasarori aka cimma waɗanne matsaloli aka fuskanta da kuma hanyoyin da za a samu ingantaccen kiwon lafiya a Najeriya. Zan fara da kai Elda Samari kayi aiki a tsakanin wato a fannin kiwon lafiya. Me ake nufi ma da kiwon lafiya?
Ana nufin cewa a samu lura da lafiyan jama'a kafin ma a haife su suna yara a lura da su a yi girma a lura da su sun kwana biyu ma a lura a tabbatar cewa sun samu magunguna da sauran abubuwan da ya kamata su yi girma a cikin samun koshin lafiya har sai ran da Allah ya kiraye su
to shi Elda Mai Samari ya bamu wato takaitaccen bayani akan batun kiwon lafiya zan zo wurin ka kai honorable mai fata kai ne shugaban karamar hukuma sannan idan ka lura duka yawancin asibitocin nan suna cikin unguwanni ne suna cikin karkara ne kana shugabanta wani nasara aka samu musamman a bangaren kiwon lafiya
gaskiya a bangaren kiwon lafiya an samu cin gaba matuƙa sosai dan idan muka duba a shekara 59 din nan da samun yancin kai ko mu nan na baya-baya da kamar lafiya muna da asibiti guda ɗaya ce kwal lokacin muna yara tana can hanyar Doma yanzu tana karkashin karamar hukuma muna nan aka zo aka gina babban asibiti a hanyar Shandam wanda yanzu ita ce specialist muna nan yanzu kusan kowane gunduma suna da kananan asibitoci a karkashin karamar hukuma wato kusan kowane ward kenan to kaga ajiyan aka duba wannan yanda abun ya taso ai gaskiya samun wuraren shan magani ma kawai na gwamnati da suka zamana kusan kowane gunduma wasu gunduman ma suna da guda biyu kaga kamar ni a Ciro ward muna da kusan sun kai kusan uku ma tunda ita ce babbar gunduma a jihar Nasara kusan in ce ma a Najeriya to kin ga wannan fannin kan an samu cin gaba fiye da yanda kake zato sannan kuma musamman wajen malaman kiwon lafiya don da zaka ga kaman karamar hukumar lafiya da kila likita yana zuwa daga wani waje ne yanzu sai ga mu da likitoci da yawa a wannan asibitocin to kaga ga kuma mu gashi ga malaman jinya da yawa har da ƴaƴanmu da yawa a ciki to kin ga gaskiya an samu cin gaba fiye da yanda muke tunani
to Malam Usman shi chairman yayi maganan cewa an samu ci gaba amma kuma ya wato zayyana waɗansu kaman likitoci da aka samu da ma'aikata amma sau da dama ku kuna cikin gari kuma kukan ziyarci waɗannan asibitoci kuna ganin kaman akwai isassun likitoci da ake da su a cikin wayannan asibitoci da ake da su
eh tabbatacce akwai likitoci shashu wanda aka same su musamman mu yanzu da Allah ka bamu chairman mai kwazo zai kan zaga ko ta ina ko je mun zaga wani asibiti a wannan goshi asibitin Malam Sabo Baba kuma duk an duba za ya gyara a ciki da komai kuma kowane asibiti yanzu an zaga ya samu magunguna fi da inda kake tunani wannan da mun ga tashi ba mu samu wani abubuwan ba so cin gaban da aka same su yanzu kowane wadot kamar naka fada ana samu kwayoyuka ana samu komai ko yaran mu kuma wannan same su da yawa daga bayan zuwan nan duka sun shiga cikin wannan al'amuran
to Elder Mai Samari kai aiki a waɗannan asibitoci waɗanne matsaloli ne ka fuskanta ko kuma kake ganin asibitocin musamman asibitocin gwamnati ke fuskanta
eh da farko ina so mu sani cewa Najeriya babbar ƙasa ce kuma Allah ya bamu albarku masu yawa sosai na tuna lokacin da na karamin yaro ba mu san da maganan hospital ba asibiti ba mun san dispensary kuma ana kira shi dispensary attendant shine mai bada allura shine mai daura miki shine mai kome kuma in ka tafi wurin shi shikenan ka warke ba san da maganan asibiti ba to an waye gari gashi ubangiji Allah ya bamu cin gaba na yarda mu samu cin gaba amma ba mu yi cin gaba irin abin da ya kamata ba me yasa in an ce shi honorable ya fada cewa akwai asibitoci na yarda to kasan su politician in ka ce a gina asibiti wannan mai sauki ne sai a ji lafta wani katoton asibiti amma kaga ba ma'aikata kaga ba magunguna kaga babu abin da za su lura da mutane kiwon lafiya sosai ba ga shi mutane da yawa suna ta tafiya muna maganan kasan Najeriya ce ya kamata da mun ci gaba fiye da wannan yara kankana na fiye da a tsakanin shekara 5 suna mutuwa 70 a cikin 1000 wannan bai kamata ba Najeriya ba karamin kasa kaman Cote d'Ivoire ko kaman Benin Republic bane babban kasa ce ya kamata da mu yi nisa kin gan kaman maganan measles yara suna mutuwa wanda bai kamata maganan polio rigakafi mutane ba su amshi wannan abu wannan sha'anin gwamnati ne ta tabbatar da kiwon lafiyan jama'arta domin mu samu kosassan kiwon lafiya domin idan health is wealth ehe idan kana
kasan da take da cikakken lafiya tana da arziki
ba shakka haka yake
saboda haka ya kama mun samu nasarori amma nasarorin ba su zama yanda ya kamata Nigeria ta kai ba munan nan a baya har yanzu sosai
to honorable chairman mai fata akwai mutuwan kananan yara musamman da cututtuka waɗanda a waɗansu kasashe an wuce wurin kaga kamar yanda shi elder Samari yayi magana akwai polio har yanzu Nigeria ba a fitar da ita daga cikin kasashen da aka ce an rabu da cutar polio ko kuma shan inna ba akwai malaria wato cutar zazzabin cizon sauro har yanzu akwai kasashen da babu wannan cuta har yanzu mu muna nan a ciki kana ga kaman wannan nasara ce
gaskiya mu ga wa kanmu gaskiya wa'annan abubuwa guda biyu ko kusan uku da kika yi magana akai gaskiya suna neman gwamnati mu tashi tsaye sosai tun daga matakin karamar hukuma zuwa jiha da kuma gwamnati ta tarayya gaskiya ne abinda elder ya faɗa asibitocin nan muna da su amma gaskiya muna da karancin ma'aikata karancin ma'aikatan nan wani lokaci gashi akwai ma'aikatan da ya kamata a ɗebe su amma saboda karancin kuɗi ba za a iya biyan su ba shi yasa yanzu kika zaga ki ga yawanci mun dauke su ne ma'aikatan wucin gadi muna jira lokacin da Allah zai sa a samu ƙari bisa ga kuɗi da karamar hukuma kananan hukumomi suke samu don in aka yi wannan gaskiya wasu cututtukan ma kamar yanda ya faɗa muna yara ai mun dispensary ne ko asibitin da nake gaya miki a hanyar doma sunan asibitin dispensary to shine komai da komai a lafiya a lokacin da mu muna yara kenan kin ga idan ku za a samu hanya da za a dibi ma'aikatan kiwon lafiya kuma ƙwararru gaskiya irin yawan jama'a da suke tururuwa zuwa asibitin ƙwararru kamar namu na lafiya gaskiya ba za a same su ba za ki ga malaria kananan cututtuka da za a iya magance su a matakin farko za a iya yin wa'annan kuma gaskiya muna da wasu jama'a har yanzu suna nan da tunanin cewa musamman maganin polio in aka yi wa ƴaƴa mene yaro ba zai haihu ba ko kuma wani irin dai irin champi din nan
dan ga likitoci masu kulawa da lafiya masu kulawa da rayuwar mu bai sama Allah ka taimake su amin
Oh masu sauraro mu ma za mu so mu ji na ku ra'ayoyin kun ji wannan tattaunawar yadda ta kasance don haka yanzu za mu ba ku dama ku kira ku ainihin bayyana muna ya matsayin kiwon lafiya yake a yankin naku to mun samu kira daga jihar Nasarawa muke da shi a jihar Nasarawa
Assalamu alaikum kuna tare da Garba Sale likita radio ta garin Agwabun Domin jihar Nasarawa
to malam Garba muna jin ka
to gaskiya maudu'in da kuka kawo nan gaskiya ya yi mun dadi kuma na gode da Ubangiji Allah ya bani ikon shiga cikin wannan shiri na ku mai albarka
to muna godiya
gaskiya game da kiwon lafiya musamman mu mutanen kauyuka lalle akan gina mana asibitoci sai dai babu ma'aikata kuma yawanci suka samu babu magani to kaga kenan yawanci a ce kiwon lafiya din nan yana daya daga cikin abin da yake kawo mana matsalan talauci domin idan akwai lafiya ba za ka ma kashe kuɗi har ka ce za ka je asibiti ba idan aka kula da kiwon lafiya din nan asibitocin da aka gina din nan a sa ma'aikata kuma a sa ainihin magani na gwamnati a samu kulawa da mutane zai kawo sauki domin shi ainihin kiwon lafiya mu dai kan gaskiya muna da matsala misali in a ƙauye ne ka ce baka da kuɗi ga rashin lafiya ya samu ga asibiti ba magani ana neman mota da za ta kai ma mutum babban asibitin babu a gaskiya Najeriya da yayi kyau a ce ta wuce wannan matakin a ce kowane ƙauye za a samu cikakken asibiti da ingantattun ma'aikata shi yasa suke kwashe ƴaƴansu kuma shugabannin namu suna kaiwa ƙasashen waje kuma muna
to Allah ya sa kiran naka ya kai a gari sun zamu leƙa Kaduna wani da yake Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam to gare ka
na sunana Hamza Balaraji Alhazawa daga Zariyan jihar Kaduna Najeriya PRO na taskar mabugawa ya kanar din zazzo
to malam Hamza muna jin ka
alhamdulillah lalle na ji kun kawo abubuwa da dama musamman ma akan abin da ya danganci harkar lafiya to mu zan yi cewa mu a jihar Kaduna gaskiya muna jinjinawa gwamnati akan irin kokarin da yake yi saboda za ka ga cewa musamman ma yanzu kananun wato kaman primary health care din nan da ake yi maza ta gaskiya yana ɗaya daga cikin wanda shi gwamnan jihar Kaduna ya jajirce a kai wanda har mun dai tsare kaman babban dodo na cikin birnin Zaria ana tayin cewa za a iya kawo ababe kaman a ce wanda za a dinga dauko hoto da wajen su ababe har kawo ko waɗannan su ne suke kusa da talaka kafin a ce za a tuma takin wato general hospital to alhamdulillah ni babban abu da nake so ya kasance a ce a nan shugabanni don Allah su ƙara inganta wannan don gaskiya akwai tsaiko tabbas ana samun wa'in tsaiko akan musamman harkar lafiya sai ka je ganin likita ka ji an ce ko zai nan ko yayi kaza wa'in ka ababe zai je ka ji tsura da ba in kuma ka kai asibiti ma ka ga a samu wanda ma zai kula da wato mara lafiyar naka sai ka ga cewa wallahi shi kanshi ba karamin tasgaro ba ne inda zai kasance ma in yana rai hannun da Allah har mu da hannun Allah ne to wallahi har sai a zo ma a rasa shi din ba to gaskiya ina kira wato
to Malam Hamza ya kama da zame doka kenan bari mu tafi jihar Sokoto muke da shi a Binnin Shehu
sunana Abdulrashid Jola Musa Gurba daga jihar Sokoto
to Malam Abdulrashid muna jin ka
a gaskiya mu dai harkar lafiya a Gurbawa a gidan zaba sai ce alhamdulillah kasancewa nan Gurbawa muna da health and technology da Gurbawa na ta muna da kilan sama ga mutum 2000 masu aikin lafiya duk da cewa ni ma daya ina daya daga ciki alhamdulillah kuma muna da mazaba kuma 11 wanda ko
to barka mun gode da kiran naka yanzu sai mu leka Kaduna wani da Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi
Alhaji Musa ka kashe rediyon ka don Allah
kada ba ka ce mun ku barka da yammaci
to barka ka dai muna sauraron ka
to alhamdulillah sunana Alhaji Musa Salo da ya kashe kawo Kaduna
to Alhaji Musa
to ni tambayar nake da ita gare da irin wannan abubuwan da yake damun al'umma duk mai da gwamnati take maka al'umma su a kamar Najeriya na abu lungu lungu an yi folio ne yasa ita gwamnati ta fara take kawo da abu da za ka tsaya mutane domin malaria ba domin idan muka dauka ka ga yanzu mudi a Najeriya abu ciwon da ya fice illa malaria nan wallahi wani gudu ka je za ka ga sauro idan ka san kuda wanne ma za ka ga su ka mu tarihi ne da
ce layin ka Alhaji Musa ya abin nan bari mu tafi jihar Katsina wa muke da shi a Katsina
to kuna magana Shehu Sabaila mai da karamin hukumar Rimi tarayyar Najeriya
to Shehu Sabaila muna jin ka
to a yau gaskiya wannan maudu'i kun dauko mai duhu mai matakar amfani akan cigaban da aka samu akan gina asibitoci da ake yi to amma nan ga jihar Katsina a karamin hukumar Rimi ana dan samu ana gina su a kauyuka zaka je zaka ce a what ne koko wani matsayi ma na bai kai na wata ba tun da mu
to layin ka ya tsinki to to ka dai ji Abdulaziz ka ji yanda kuma kowa ke dai bayyana nashi ra'ayin
haka nan ne ko bar ra'ayin shi musamman ni abin da suke cewa suna bukata a samu tsafta a likitoci shine muhimmanci ne suke cewa in sun je likitoci za su iske kamar likitoci ba tsafta kuma an ce likita ya kamata a ce muhimmin abu in ka zo ka san da kana gidan likita wurin akwai tsaftacen wuri
kwarai da gaske to ya ka san da yake ya shafi yanda kuma ake gudanar da asibitocin sai ka je ka ga asibiti kamar wata wata mafakar cututtuka ma dai za a ce to amma dai to da fatan Allah ya sa su mahukunta abin ya kai gare su kuma da fatan za su yi abin da ya dace to ka san bari mu dan shakata da wannan to ai kuma kaga naga injiniyan namu ya fara daga mana hannu to yanzu dai ya kawo mun da zamu iya dauka kenan a madadin waɗanda suka taimaka min musamman shi Abdulaziz Adali Toro da kuma wanda ya bada umarni Mr. Daniel Brown sai injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Dan ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bis salam